أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ci gaba da wannan darasi namu mai albarka a cikin littafin Adabu wad-Dawa wanda Sheikh Muslim Ibn al-Qayyim ya wallafa. Satin da ya wuce mun yi karatu har zuwa ƙarshen fasali da malam yayi akan aje fata da tsammanin alkhairi a mazauninsa, ma'ana duk abin da mutum zai zata na alkhairi game da Allah, duk abinda mutum zai saka tsammani zai samu a wajen Allah na alkhairi, to wannan fasalin ya karantar da shi cewa ana saka wannan tsammanin ne a wajen zamansa. Mutumin da yake aikata saƙon Allah da miyagun ayyuka, to babu yadda za a yi bisa waɗannan miyagun ayyukan san ya ce kuma tsammaninsa sakamakon alkhairi a wajen Allah. Amma wanda ya kyautata sai ya yi tsammanin sakamako mai kyau, wanda ya muna nakuwa mummunan sakamako shi ne sakamakon mummunan aiki. Yau za mu tashi a fasalin da malam ya ce al-iktiraru bid-dunya, sai kuma rutuwa da rayuwar duniya. Fasalin da ya gabata bayani ne akan waɗanda suka rutu da waɗansu ayyuka, suka rudu da waɗansu malamai, suka rudu da waɗansu ayoyin da ba su fassara su a mazauninsu ba. To wannan fasali kuma yana magana ne akan wanda su kuma duniya ce ta rufe su. Duniya ce ta rufe su. Al-iktiraru bid-dunya, rutuwa da rayuwar duniya. Malam ya ce wa a'zamul khalqi gururan man iktara bid-dunya wa ajiliha, mafi rutuwa a cikin halittun Allah duka, duk cikin bayin Allah, wa yafi kowa rudewa, wa yafi kowa kidima a rayuwa, wa yafi kowa rashin kan gado a rayuwa. Malam yace maniktar bid-dunya shine wanda ya rutu da rayuwar duniya, wa ajiliha, da kuma abinda take da shi mai saurin karewa. Wanda ya rutu da rayuwar duniya shi ne mafi girman rutuwa a cikin bayi. Wa a'zamul khalqi gururan, cikin halittun Allah mafi girman rutuwa da kidima a rayuwa, man iktara bid-dunya wa ajiliha, shi ne wanda ya rutu da rayuwar duniya da kuma abinda take da shi mai karewa cikin gaugawa, to sai ya rutu da wannan abinda take da shi. To malam yace wannan ya fi kowa rutuwa. Mafi girman kidima a rayuwa wanda ya dauki duniya ita ce kadai damuwarsa, ita duniya a sunnar Allah bata taba biyan bukatun kowa ba. Wannan haka Allah ya tsara ka, bata taba biya ma wani bukata ba. Duk wanda ya kwanta dama ya kwanta da burinsa a cikin cikinsa. tsarin da Allah yi wa duniya ba a settling a duniya. Hadisi ne Bukhari ya jibbe shi, gashi nan Riyadus Salihin babin da yake magana akan mutum ya takaita burace-burace a rayuwar duniya, wani square Annabi ya zana, sai ya zana waɗansu kifiyoyi a cikin wannan square ta sama da ta ƙasa, sai ya ja wani layi sai ya fita daga cikin square, sai ya ce wannan akwati, wannan asusu, Annabi ya ce shi ne ajali. Duk lokacin da kake yawo a cikin wannan square, duk lokacin da kake ka haɗu da wani bango daga cikin waɗannan bangwaye guda hudu, na kudu ko na arewa ko na gabar ko yamma, to ka zo cikin ajalin ka kenan. Waɗannan kifiyoyi da suke cikin wannan asusu, Annabi ya ce su ne matsalolin duniya. A hadisin Annabi sai ya ce in akba'aka haza na hashaka haza, in wannan ya ƙetare ka, ka tsallake wannan, ya kawo hari ka tsallake, Annabi ya ce wannan zai cace ka, amma ba a tsallake biyu lokaci ɗaya, ba a tsallake biyu lokaci ɗaya. In akba'aka haza, idan wannan ya kawo hari ka kauce, na hashaka haza, Annabi ya ce wannan zai cace ka. Wannan doguwar layi da ta fita a cikin asusun, Annabi ya ce shi ne burin ɗan adam, domin abin da yake wajen burinsa ya fi abin da yake cikin rayuwarsa. Yanzu wani abin da yake planning a rayuwa, idan da shekarun da Allah ya bashi za a ƙara mishi shekara 50 a kan ajalinsa, wallahi ba zai gama warware abin da yake cikin ƙirjinsa ba. To wanda ya fi kowa ruɗuwa shi ne wanda ya ɗauka wai sai ya gama da duniya, duniya ba a taɓa wanda ya kwanta wai ya gama da ita, ba ta taɓa biya ma wani bukatar ta ba, kowaye ba wanda ya taɓa barinta kuma ta biya mishi bukatar ta babu shi. Shugaban ƙasa ne zai yi chairman, ya yi gwamna, ya yi shugaban ƙasa, ina shi kenan ya zama head gaba ɗaya, wallahi haka yake mutuwa da burace-burace a ransa. To mana yace wanda yafi kowa ki'ima, in kuwa muna fahimta, shi ne wanda ya ruɗu wai shi a duniya yana so ya warware, ba wanda ya taɓa warware ba. In ka san shi ka tuno shi ka gaya mana. Allahu akbar, Allah ya samu dace. Mana yace mafi girman ruɗuwa da ɗan adam zai ruɗu shi ne ya ruɗu da rayuwar duniya, fa asaraha alal akhira, sai ya fifita ta a kan lahira, saboda bukatun su biya, bayan bukatun ba su biya, saboda ya ga ya samu abin da yake so na natsuwa da kwanciyar hankali kuma ba a samu wannan, sai ya sa ya fifita duniyarsa a kan lahirarsa. Fa asaraha alal akhira, sai ya fifita duniyar a kan lahira. Ga abin da zai taimake shi a lahira, ga abin da zai sa ya tsira a kiyamarsa, amma saboda wani abu da yake bukata a rayuwar duniya, sai ya fifitar da wannan na duniyar a kan lahirarsa. Wa radiya biha min al-akhira, ya kuma gamsu da rayuwar duniya a kan lahira. A cikin Al-Qur'ani Allah yake cewa araditum bil hayati dunya min al-akhira, Allah ya ce yanzu har kun aminta da duniya a kan lahira, yadda kuke ma duniyar nan, Allah ya ce yanzu har kun aminta da ita, yanzu yadda duniya take muku a kan idonku, Allah ya ce har kun aminta, yanzu har kun sakankance da ita a kan lahirarku. To malam ya ce wa radiya biha min al-akhira, shi yanzu ya yarda da ita, ya gamsu da ita a kan lahira. Hatta ya kula ba'adu haƙula, har waɗansu daga cikin masu irin wannan tunani na fifita rayuwar duniya a kan lahirarsu, yakan ce a duniya na ƙadun, ita duniya kuɗi a hannu, wal akhiratu nasi'a, ita kuma lahira jinkiri ne, ma'ana kamar bashi ne, daga baya ne da a biya ka. Wani yakan faɗa da bakinsa, wani yakan faɗa bilisanil hal, yakan faɗa bilisanil hal, yanayinsa yakan fassara wannan ake ɗauki duniya. Duk wanda aka nuna mishi wani abu da makomarsa za ta ɓaci, ya haƙura da ɓacin makomar ya fifita duniyar, to yana ganin kamar duniyan lakadan ne. to mallam yace irin waɗannan mutane sukan faɗa da bakinsu ko yanayinsu yakan faɗa a duniya na kadin cewa duniya ai kuɗi ne a hannu idan ofishin ne yanzu za ka samu idan dukiyar ne yanzu za ka samu wal akhiratu nasi'a ita kuma lahira jinkiri ne sai daga baya za a baka wannan gado ahsanu ila nasi'a sukan ce kuma abinda aka baka a hannu ai yafi alkhairi akan abinda za a ce sai an jima a baka wa yaqulu ba'dhum wadansu daga cikin irin waɗannan mutane ɗan duniya cewa suke yi zarratun manqudatun wala durratun maw'udatun suka ce a baka zarra zarra shine kankanin abu wanda ido baya iya ganin sa to wai naira 5 ne ko naira 10 ko naira 20 a dauka a danka maka a hannunka suka ce shine mafi alkhairi wala durratun maw'udatun ba zinare da aka maka alkawari ba a baka biyar ɗinka a hannunka suka ce yafi miliyan ɗaya na alkawari suka ce domin duniya a hannu take lahira kuma alkawari ne waɗansu da bakinsu suke faɗa mallam yace waɗansu kuma yanayinsu ke fassara haka suka ɗauki rayuwa haka ne ko ba haka ba ne Allahu akbar wani yanayinsa yadda ya fassara yake mallam yace wa yaqulu akhar minhum wani daga cikin su ma yace lazzatu dunya mutayaqqina ni'imomin duniya jin daɗin duniya yaqini ne gashi nan kwallo a ƙasa zaka sha mirinda a ƙasa zaka ci nama a ƙasa zaka shiga hotel a ƙasa zaka shiga mota a ƙasa lazzatu dunya jin daɗin duniya mutayaqqina su yaqinai ne suna nan ne kololo ga sunan walazzatul akhira mashkukun fiha amma jin dadin lahira abun kokonto ne a ciki zaka samu ne ko ba da ka samu ba akwai ne ma ko ma babu ne amma na duniya suka ce gashi ne gashi nan aka ba wala adabul yaqin bi shakki yakan ce ni ba zan bar yaqini in rungumi shakka ba wahada min a'zami talbisi shaytan wa taswirihi mallan yace to wannan tunanin yana daga cikin mafi girman rikitarwan iblis yana daga cikin mafi girman shifta da iblis yake yi wa dan adam domin ya batar da shi yana daga cikin shiftan shaytan rikitarwan shaytan ya tusa maka wani tunani a ranka da yake nuna maka ka rungumi wani abu na duniya ya fi ka rungumi na lahirarka wal baha'imul adam malaka kun ga dabbobi wanda ba su iya magana ba su iya bayani ba su da kan gado a aqalu min ha'ula'i to sun fi irin waɗannan mutane hankali da tunani mai kyau idan ka dubi dabba da yadda dabba take rayuwa mallam yace wallahi tunaninka ya fi tunanin irin waɗannan mutane akwai mutanen da mutane ne da su ake cin kasuwa suna aure suna aihuwa ana duk wata hulla da su amma da nassin alqur'ani Allah yace wallahi tumaki sun bi su Allah yace amsasabu annahum yasma'una aw ya'qilun inhum illa kal an'ami sai ce balhum fadallu sabila Allah yake kana jin wa'azin da ake yi suna ji ne ko kuma kana tsammanin suna fahimta ne ko kana tsammanin suna hankalta ne Allah sai yake inhum indin da nafiya illa kal an'am Allah yake ai su din nan wallahi ba komai bane face al-an'am shine wannan jinsi takwas da Allah ya rakanta a Qur'ani ragumi mace da namiji saniya mace da namiji kingiya mace da namiji akuya mace da namiji waɗannan su ne al-an'am Allah sai ce inhum illa kal an'am waɗannan mutane Allah sai kamar waɗannan dabbobin gida suke sai ce balhum aballu kai waɗannan sun ma fi dabbobin gida sabewa sun fi su rashin hankali a can ma yace walaqad zara'na li jahannama katiran min al-jinn ko wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha sayfa inhum illa kal an'ami barhum adallu sabila barhum adall Allah ya summa fi su tabiwa mutum ne gashi nan kana gani kuna cinki da shi Allah ya ce rashin kan gadonsa tinki ya tafi shi kan gado to shine anan malamin yake cewa wal bahaimul adab dabbobi da ba su da kan gado ba su da tsani aqalu min haula Allah ya ce sun fi irin waɗannan mutane hankali fa innal bahimata malamin yake domin ita dabba idan kafat madarratan idan taji tsoro idan kafat madarrata shay'in idan taji tsoron cutuwan wani abu sai tunanin nan za ta cutu lam takadim alayhi wa law duribat ba za ta je kunba ko da a dace jama'a mun fahimta idan ta gano nan akwai wani abu da zai cutar da ita ko da za a dace ta da karfi ba za ta je ba sai dai a data da karfin tsiya amma ba za ta tashi da kafanta ta je kun abin da zai cutar da ita ba wa haulai amma waɗannan mutane yaqdimu ahaduhum ala qatbihi malam yace kowane ɗaya daga cikin su yakan tashi ya kai kansa zuwa mahalakarsa wa huwa baina musaddiqin wa mukadibin yana tsakanin mai gaskatawa da mai karyatawa wani lokaci idan yayi magana sai ka ganshi mu'minin sal mutumin kirki wani lokaci idan ya faɗi wata magana sai ka yi kokonto anyawa ne ya yarda ma annabi muhammadu manzon Allah ne baina musaddiqin wa mukadibin tsakanin mai gaskatawa da mai karyatawa wani lokaci mu'amalarsa sai ga mu'amala sai ta gaskata Allah mu'amala sai ta gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci idan yayi wani abu sai ga kamar bai yadda ma da Allah ba kamar bai yadda ma da manzon Allah ba kamar bai yadda ma da alqur'ani littafin Allah ba Allah ya samu dace fa hada darbu malam yace wannan kaso na mutane irin waɗannan mutane daga cikin mutane in amana ahaduhum billahi idan ɗaya daga cikin su wanda ke da irin wannan ɗabi'a na fifita rayuwar duniyarsa akan lahirarsa har kuma yake ganin ita duniya ita ce tabbas lahira ai wani abu ne da ake kokonto a kansa imma kokonton faruwarsa ko kuma kokonton abinda ake samun zai samu ko bare samu ba malam fa da kace akwai wanda zaka ji ya ce da muji kunyan duniya banda muji a lahira don Allah bara wani gwamna da za a yi irin za a yi zaben wani dan siyasa daga cikin yan siyasa yake cewa ko mutanen jihar ba su zaɓe ka ba mala'iku da su zaɓe ka don Allah wannan mutum idan yana tuna zai kwanta a kabari kai mala'ikun in suna kaɗa ƙuri'a da za ku kafa gwamnati in mala'iku suna kaɗa ƙuri'a za ku kafa gwamnati to don Allah mana idan mutumin nan ya yarda alqur'ani gaskiya ne idan mutumin nan ya yarda manzon Allah gaskiya ne ya yarda Allah gaskiya ne me ya hada maganar zabe da malaiki don Allah me ya hada maganar zabe da malaiki me ya alakar maganar zabe da malaiki me ya hada maganar zabe da kada ƙuri'an malaiki in ba rashin ganin kimar Allah ba in ba rashin ganin kimar addinin ka ba me ya hada maganar malaiku su kada ƙuri'a me ya kawo wannan magana me ya kawo shi to haka yana fadanci ne a gwamnati fadanci yake haka shi fadanci yake yana neman abinci ne wannan maganar Allah zai fushi da ita ba damuwarsa ba ne addini ya taɓa addininsa ba damuwarsa ba ne to haka za ka ga malam ɗaya in ma mutane ba su zaɓe shi ba mala'iku da su zaɓe shi to Allah ya sauke to yanzu wannan mutumin in ya furta maganar nan kaga dole sai ka saki shiga cikin hankalinka tukunna ma ka bar shi a musulunci to malai ce haka wa hadha darbu minan nas malai yace irin waɗannan mutane in amana ahaduhum billahi in ɗayansu yayi imani da Allah wa rasulihi yayi imani da manzansa wa liqa'ihi yayi imani da kamuwa da Allah wal jaza yayi imani akwai sakamako akan rayuwa fa huwa min a'zamin nas hasara to yana daga cikin wanda yake kowa hasara a cikin musulmi
idan mai irin wannan tunani, idan mai irin wannan aqida, idan mai irin wannan tunani, malam yace idan musulmi ne shine idan yayi imani da Allah, yayi imani da manzon Allah, yayi imani da ranar alkiyama shine wali ka'idi, yayi imani za a mutu, za a tashi a gaban Allah, wal jaza, yayi imani za a yi sakamako akan rayuwa, ba yayi da ranar alkiyama ba. To in yayi wannan imanin kaga musulmi ne kenan, fa huwa min a'zamin nas hasara, malam yace to yana daga cikin wanda yake kowa a cikin mutane asara. Malam yace li'annahu aqdama ala ilmin, domin ya kai kansa ne zuwa ga halaka da iliminsa, ya kai kansa ne zuwa ga halaka da iliminsa. Wa in lam yu'min billahi, amma in bai yi imani da Allah ba, dama can ba musulmi bane ba, wa rasulihi, bai yi imani da manzonsa ba, ma'ana bai yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba, kaga dama ba musulmi bane. Fa ab'ada lahu, malai ce wannan kan shine mafi abin nesantawa ma kwata kwata, dama shi kan ai dan wuta ne kalidi na biya abada. To amma idan musulmi ne, malai ce to an samu asararren musulmi, an samu asararren musulmi wanda ke fifita duniyarsa a kan lahirarsa, har kuma yana ganin cewa ai duniyar ta ma fi tabbas a kan lahirar. Malam ya ce wa kaulu hadar ka'id, cewar wannan mai magana da yake cewa annakadu khairun minan nasi'a, ai abinda aka baka a hannu ya fi abinda yake jinkiri ne sai daga baya za a baka. Malam yace to bari mu yi mishi raddi akan wannan jumla. Malam yace bari mu nuna mishi abinda ya fahimta na duniya tabbas ne, lahira wani abu ne da za a baka daga baya, annakadu khairun minan nasi'a. Yace to bari mu yi raddin wannan jumla domin ku fahimci tunaninsa ba irin tunani ne na mutanen da suka mallaki hankalinsu ba. Jawabu, malam yace amsar da zamu bashi, in tasawan naqdu wan nasi'atu, malam yace idan abinda za a baka hannu da wanda aka ce sai daga baya a baka, idan sun daidaita kimar su daya naira 1000 ne, aka ce a baka yanzu ko sai karshen wata a baka, amma karshen watan ma 1000 da a baka, yanzu ma 1000 da a baka. Jama'a kuna fahimta? Malam zai mishi martani ne, ya gaya mishi lissafin da ya yi na kwatanta lahira da duniya dabbanci, kwatanta duniya da lahira dabbanci. Malam ya ce idza tasawa annaqdu wan nasi'atu, idan abinda za a baka a hannu da abinda za a baka a dinkirce sai daga baya a baka, idan sun daidaita fannaqdu khairu, tabbas a baka a hannu ya fi alkhairi. Jama'a mun fahimta? Naira 1000 ne za a baka yau, sai aka ce ko kuma ka bari karshen wata, amma karshen wata ma 1000 za a baka babu dadi. Malai ce to abinda yake alkhairi ka karbi 1000 ka yanzu. Wa in tafawata, amma idan akwai bambanci tsakanin abinda za a baka, yanzu 1000 za a baka, karshen wata 100 za a baka. Wa kanatin nasi'atu aktharu wa afdal, yazam abinda za a dinkirta bakan ya fi falala ya fi yawa, fa hiya khairu, to yanzu jinkirin shi ne mafi alkhairi. Jama'a mun fahimta? Idan sun daidaita kal da kal da abinda za a baka a hannu da abinda za a jinkirta, matsayinsu daya, darajarsu daya, malam yake tabbas lissafin daidai ne, ka karbi abin yanzu ya fi alkhairi akan ka bari sai daga baya. Amma idan akwai fifiko a tsakaninsu, abinda za a jinkirta sai daga baya a baka ya fi yawa, abinda za a baka daga baya ya fi falala, malam yace to ka jira abinda aka jinkirtan shi ne mafi alkhairi. Fa kaifa, malam yace to yaya ma za a yi wannan lissafin, wa duniya kulluha, ita duniya dukanta, min awwaliha ila akhiriha, tun daga farkonta har zuwa karshenta, ka nafasin wahidin min anfasil akhira, kaman numfashi ɗaya ne daga cikin numfashin lahira. Jama'a mun fahimta? ka san lahira lahira in daya wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin bima tudu ka dai ka buga lissafi ini daya a lahira ini daya mu ce kamar daga fitowar rana zuwa faduwar rana ba shi bane ini to idan a duniya ne sai an shekara dubu tukunna ayi ini daya ba kwana daya ba ini daya idan ka je ka lissafa za ka ga a lahira kowane awa ɗayan lahira yana daidai da shekara 84 da watanni sai ka shekara 84 da waɗansu watanni kafin ka yi awa ɗayan lahira mana ki to in ba dabbanci ba mai haɗa lissafi me ya kawo in zama a kwatanta duniya a kwatanta ta da lahira me ya haɗa su a wani guje sai 50 alfasanatin mimma tudun shekara 50 ka je ka buga lissafi malam yace wa dunya fa kaifa wa dunya kulluha yayi za a yi wannan kwatance ga mai hankali yayyu bayan ita duniya kulluha dukanta min awwaliha ila akhiriha tun daga farkonta har zuwa karshenta ka nafasin wahidin min anfasil akhira kamar numfashi ne daya daga cikin numfarfashin lahira كما في مسند الإمام أحمد كما يد يزو أشي مسند نال الإمام أحمد والترمذي على الإمام الترمذي من حديث مستورد ابن شداد حديث مستورد ابن شداد قال يشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم ياتي حديث مسلم يروجوش النبي يشي ما الدنيا في الآخرة دنيا بتكسن شيبا أشكل لاهرة duniya bata kasance ba in an yi kiyasin ta da lahira illa kama yudkilu ahadukum isbu'ahu fil yammi sai kamar misalin ɗayan ku ya je ya tsoma hannunsa a cikin kogi fal yanzu bima yarji sai ya dubi yatsansa me ya rage a kogin to abinda ya rage a kogin abinda hannunsa ya ɗebo to shine duniya abinda ya saura a kogi Allah ce shine lahira kaji misali annabi ya ce misali hadisi ne ingantacce annabi ya ce misali duniya kwatancenta da lahira annabi ya ce misali kamar mutum ne ya je ya tsoma hannunsa ya tsatsa a cikin kogi sai ya cire yatsar sai ya ga mai hannunsa ya ɗebo mishi na ruwan kogin annabi ya ce to abinda yatsar ta ɗebo na ruwan kogi shine duniya abinda ya saura a cikin kogin shine lahira nan ma kwatance ne to sai aka ce a baka na yatsar ko a baka na kogin sai ka ce a baka na yatsar ne akwai lissafin hankali akwai lissafin hankali ba Allah ya sa mu dace wai shine hukuma suna bada wannan misali wai sun kirkiro aiki wa matasa ya je koyi kafinta ya je haba ma ku kuke tara yaran nan a tafiyar siyasa ɗaya in za a tafi kamfen daga nan zuwa azar yaro ɗaya zai dawo da 20,000 ya zo ya kama aikin shara 10,000 a wata ga wanda ta fi ci malam ka faɗi yaron da zai je kama wannan aikin idan kuka zo harka zai samu simba a kamfen wani zai samu mota a harkar siyasa wani zai samu 30,000 a harkar siyasa ya bari ya zo ya kama wata 10,000 an yi lissafin gaskiya? Kun samar musu aiki ai in kuna so ku daina tafiya da su ku ɗebi ƴaƴan ku kuna tafiya da su kai yanzu kun taɓa ganin ɗan wani gwamna a tafiyan kamfen ɗin sa cin amanar al'umma ce kawai cin amanar al'umma ce ƴaƴan su duk ba su nan suna karatu system ɗin da suke tafiya a kai su bautar da ku da ƴaƴan ku duk gangamin da aka yi ko ɗan takarar shugaban kasa ka taɓa ganin wanda ya fito da ɗansa bawo saboda ƙarya ne ba ku nemi hanyar ku gyara 'ya'yan jama'a sai ku ce musu harkar kar sake shiga in za ka yi tafiyar kar sake shiga, yaro ya bi ka, ka dauki mashin an bashi, an dauki 100,000 an bashi, ya za a yi bi ubansa, ka faɗi yadda zai bi ubansa. Ba fa ɗan siyasa ba, ko a anguwa ne ka ja ɗan wani kana bashi 10,000-20,000, ka faɗi yadda zai koma ya zauna da ubansa. Idan gaskiya ne sai ku ɗauke su kai su Malaysia karatu, inda ku kai ƴaƴan ku. Abin da ya kamata kenan, su ma ku fita da su sai su yi karatu, waɗansu su dawo likitoci, waɗansu su dawo shi kenan. Idan ya dawo ya samu ilimi da zai iya fuskanci ba. Da rage iskanci. To haka duk wata duniya ta mai katutu a kai, haka lissafin sai ka samu lissafin banza ne. Yanzu suna nan suna ta shirye-shirye suna jira. Idan an zo zaɓe za su fito da kuɗi su ba ku, a tsara ƙungiya ɗaya, a ba su miliyan ɗaya, su je su raba 20,000-20,000 da sauransu shi kenan. Yanzu sun gamsar da kansu, ba su bukatar ma su muku bayani, in sun fito da kuɗi da ku yi su. Saboda sun raina lissafin tunani. Kai kuma saboda baka da manufa, 20,000 a mulke ka shekara huɗu, 20,000 a mulke ka shekara huɗu. Jiki magani, jiki magani, wallahi jiki magani. Allah ya samu dace. Malam ya ce, ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi, mad duniya fil akhira, duniya bata kasance a cikin lahira ba, illa kama yudkilu ahadukum isbu'ahu fil yammi, sai kaman ɗayanku ya shigar da yatsansa a cikin kogi, fal yanzu bima yardi, yaga da me yatsansa zai fito na ruwa a cikin kogi. Annabi ya ce wannan shine bambanci, shine misalin duniya da lahira. Wa itharu hadha an-naqdi ala an-nasi'a, to fifita wannan kudi a hannun akan wannan jinkirin, fifita rayuwar duniya akan lahira, da sai an mutu za a same ta, min a'zamil gabni wa akbahil jahli, yana daga cikin mafi girman wauta da kuma munin jahilci. Wauta da jahilci zai sa har kai lissafin rayuwar duniya ta fifici rayuwar lahira. Malam ya ce wannan sai dai idan dabbanci, sai dai idan jahilci, jahilcin ma ya ce mafi muni ya addari mutum, a nan ne zai iya fifita wannan rayuwa da take cike da matsaloli a kan rayuwar lahira da za a je a ribatan har abada, shi ba da iyaka. Wa idza kana hadha nisbatu ad-dunya bi majmu'iha ila al-akhirah, malam ya ce to idan wannan shine nasabar duniya gaba ɗayanta zuwa ga lahira, duniya gaba ɗaya shine misalin da Annabi ya bayar a kanta, duniyar da motocinta, duniyar da gidajenta, duniyar da kuɗin da yake cikinta. Malam ya ce wa idza kana hadha nisbatu ad-dunya bi majmu'iha, idan dai wannan shine nasabar duniya gaba ɗayanta ila al-akhirah zuwa ga lahira, kwatancen da Annabi ya mana nan shine misalin duniya da abin da ke cikin duniya in an jingina ta da lahira. Fama miqdaru umril insani bin nisbati ila al-akhirah, to ina kuma rayuwar mutum in an kwatanta da lahira. Jama'a kun gani wannan misalin da Annabi ya bayar na kogi a sa yatsa, duniyar ce daga farkonta zuwa ta ƙare. To idan duniya misalinta daga farkonta zuwa ƙarshenta shine kamar a sa yatsa a cikin kogi a cire, shine misalinta, to ina kuma rayuwar ɗan adam mai shekara 60 a cikin duniyar, shi kuma bai ɗauki ɗayan dubun duniyar ba, sai kuma ake kwatanta rayuwarsa da lahira. Jama'a kamar ba ku gane misalin ba. Yanzu wannan misali da Annabi ya buga misalin duniya ne da lahira, duniyar daga farkonta zuwa ran da za ta ƙare. Annabi ya ce to misalinta kamar a sa yatsa ne a cikin kogi a cire, sai malam ya ce to yanzu fa ba ma duniyar muke magana daga farkonta zuwa ƙarshenta kake ba, ba wai kai tun da aka yi duniya kake nan kake ci ba, har zuwa a duniyar a kirga kai shekara na wakati a cikin shekarun duniyar, wai kuma shine ake kwatanta wannan shekarun wai kuma da tallahira. Alhaji ka gani misali? yanzu shekara 60 ɗinka ne, kaga shekara 60 ɗinka ko 70 ɗinka, ai in an kasa shekarun duniya dubu baka dauki ɗaya ba, to wai kuma sai ake kwatanta wannan shekarun, jin daɗin da zaka yi a wannan shekarun da lahirar, wadda koda duniyar daga farkonta har ƙarshenta ne ba sa'ar lahira ba ce, balle shekarunka a duniya. Zama mun fahimci misali? To idan ba rashin hankali ba, mai hankali zai wannan lissafin? Malam ya ce, fama miqdaru umril insani bin nisbati lil akhira. Malam ya ce, to me za a ce game da rayuwar ɗan adam a cikin duniyar in an kwatanta ta da lahira? A ce shekara 100 aka baka. To duniyar shekara nawa ta ci, kuma shekara nawa za ta ƙara ci? To wai kai sai aka zo ana lissafin jin daɗinka da abin da za ka samu, da motar da za ka samu, da abincin da za ka ci, wai har kake kwatanta shi da lahira? Annabi kuma ya ce, in duniyar ta ci ta tun daga farkonta har ƙarshenta lami lafiya, to kamar a sa yatsa ne a cikin kogi a cire, shi ne abin da ka ɗanɗana a game da lahira, to balle rayuwar ka. Ai shi yasa malam ce, a cikin halittu ba wanda ya fi asara kamar wai a shekara 60 ɗin nan ko 70 ɗin nan mutum ya yarda da duniya akan lahira. Haka Annabi ya faɗa a hadisi, ya ce galibin mutanen al'umman za su mutu ne tsakanin 60 zuwa 70. To 60 zuwa 70 kayi 40, ai an saba ita hayyarsa. Annabi ya ce galibin al'ummar za su mutu ne tsakanin 60 zuwa 70. To ne sai ka samu mutum kansa ya yi furfura, amma haka yana satin kudin gwamnati, shi duk za a mutu nan bai dame shi ba, damuwar sai zai buɗe a kunnen a ƙasar waje ya sayi, ina ne ya sayi, za a je a tambaye shi ta ina ka samu, ta ina kashe, wannan duk lissafin ku ne ustazai. Eban yana ba mu labari wani daga cikin irin manyan ƙasan, irin 'yan siyasan nan, to aka ce direbansa irin mutum ne mai ɗan damuwa da ɗan addini haka, sai mishi ma ya ce ustaz. So wata ran ya ɗauke shi zai tafi da shi Abuja, suna tafiya a mota, to dama duk inda direban ya ɗan ji kasar mai ɗan zafi haka sai ya nema, in an shiga mota sai ya ɗan saka irin da ɗan kwanciyar kabari ɗan kyamun, to rannan sai ya samu wani kasar sai ya saka wa yalla kuwa. Ana tafiya yalla kuwa za a kwanta a kabari, za a yi tashin kiyama, za a yi kisani, za a yi kisani, za a yi sai ya ce wa direban wani ya ce na su, ya ce wani malamin nan gina suke jin irin wa'in abubuwa, ya ce mishi a cikin Qur'ani da hadisi ce lallai akwai aiki. Shi wai irin waɗannan ma bai ma san da su ba. Idan ka kansu da malami zai musu wani aiki ne, in ka kansu da malami ba karatu zai koya musu ba, akwai wani interest da suke da shi ne su yi aiki da shi, to shi ke ayoyin ka da hadisan ka sai dai ka je kai a masallaci, amma in kun haɗu da su wani wata harka ce da ba. Allah ta buga shi. Malam ya ce fa ayyuma aula bil aqil, to a cikin biyun nan wanne ne yafi dacewa da mai hankali? Isarul adil fi hadhihi al mudda al yasira, mutun ya fifita mai gaugawa abinda zai kare nan da nan a cikin takaitattun shekaru, fi hadhihi al mudda al yasira a cikin wannan kankanin lokacin, wa hirmanul khair ad da'im fil akhirah, da kuma haramta ma kai alkhairi dawwamamme a lahira. Malam yace a cikin su wanne ne mai hankali zai fifita? Wannan jin daɗi ne, takaitaccen jin daɗi wadda nan da nan ba tare da ɓata lokaci ba zai ƙare, sannan kuma ya haramta ma kansa alkhairin lahira wanda yake dawwamamme. Malam yace mai hankali wanne ya kamata ya fifita? Kaga mai hankali ya kamata ya fifita lahirarsa. Jama'a mun fahimta? Malam yace fa ayyuma aula bil aqil, wai a cikin wannan lissafi wanne ne fi dacewa da mai hankali? Isarul adil fi hadhihi al mudda al yasira, gabatar da fifitar da abin da yake mai saurin karewa takaitacce a cikin dan wannan lokaci takaitacce na rayuwar duniya wa hirmanil khair adda'in fil akhirah mutum kuma a haramta mishi alkhairi dawwamamme na lahira malan yace ai ya kamata mutum ya zabi alkhairi dawwamamme na lahira koda kuma zai haramtu gare shi alkhairi wannan takaitacce na rayuwar duniyar malan yace ai mai hankali ya yi mishi alkhairi ya fifita wancan dawwamamme akan wannan mai karewa am tarki shay'in sagirin hadirin munqatin an qurbin ko kuma ya bar wani abu karami kaskantacce wanda zai yanke nan da nan malan yace wanne ne yafi mishi li ya'khudha ma la qimata lahu domin ya karbi ya ribaci abinda ba yi da kima ita lahira ba ta da kima ba abinda yake ta kwatanta shi da lahira a ce ga kimar abin a kwatanta shi da lahira babu abu malan yace to mutum ba zai yi hakuri ya bar wannan rayuwa takaitacciya walakantacciya wadda za ta yanke ba da nisa ba kage mai wannan magana yanzu ya doshi kusan shekara 700 shi ma a kwance ya tafi yanzu maganar muke karantawa shi ma kuma lokacin da yake magana yana ma waɗansu wa'azi ne yanzu za ku fifita da ku fifita to yanzu shi ma mai wa'azin ya tafi wallahi malam sai yanzu an wayi gari cikin garin nan wanda ya san kama ya mutu duk garin nan wallahi ba wanda yake sai ya daga hannu sai ya san ka yanzu duk Najeriya akwai wanda yake ce ya san Shehu Usman dan Bodio to me zauna a Najeriya bane ya wuce ba da lokacin da kawai lafiya bane wallahi tallahi ba da lokacin da kawai lafiya wallahi ba da lokacin da lafiya ka tsaya kawai kai abin da zai amfane ka ka tsaya kawai kai abin da zai amfane ka to me za ka samu me za ka samu me za ka samu Allah ya samu dace li ya'khudha ma la qimata lahu domin ya karbi abinda bai da kima ma'ana abinda bai da kama wala kafara lahu kuma abinda bai da hadari arzikin duniya mallakar duniya ni'imar duniya yana da hadari haka ne kuma akbar Allahu akbar wani dattijo yake ba da labarin rayuwar yanzu Allah ya nishirar su yake cewa rayuwar duniya yake ba ta da daɗi yake shaidan kawai ke sauwara wa mutane kamar tana da daɗi yake yanzu na haura shekara 70 a duniya yake to yanzu rayuwar ni dai ina rayuwa ne kawai yace kun ga yanzu likita ya hana ni cin nan an hana ni shan suga an hana ni cin gishiri an hana duk abinda ake jin daɗin duniya an hana shi yace to yanzu wannan rayuwa in dan duniya mutum ya yi ta me amfani ta duk abinda a duniyan daɗin sa ake ji likita ya hana shi yace to yanzu irin shekarun nan don duniyan dama ne ta yin ta yace to ribar me nace to haka ne a ce maka in gaje shekara 40 na maka fara baya da shi ai flashing ake maka in ki to yaushe za a kai ka ci gaba da ci an ce maka ka daina cin gishiri an ce maka ka daina shan suga ka san wai in kana da kwalfa ma soyayyen abu ma soyayyen karka ci to likita yaushe za a ce ka dawo ka ci gaba da ci in an ce karka sha sugan yaushe ne zaka dauka cigaba da shan sugan mutane ba ga sunan da cututtukan da an musu flashing ba su gane ba a ima to yaushe ne zaka dauka cigaba da shan sugan ina da sugan kan an raba ka da shi kenan to kai yanzu baka gane ka kuma tafiya ba ne wallahi tallahi ka kuma tafiya ne Allah ya samu dace wala kafara lahu ni'imar lahira wadda ba ta da hadari wala nihayata li adadihi kuma babu karshe ga adadin shi babu ran da za a ce idan an yi shekaru biliyan 10 za ta kare in adadi ne dadin nan khalidina fiha abada babu iyaka wala gayata li amalihi kuma babu iyaka ga lokacin da za a rayu a cikin malan yace wa amma qaulul akhar amma fadin daya daga cikin waɗannan mutane da yake cewa la atruk mutayaqqinan li mashkukin fihi bazan bar abinda yake yaqini ne ga abin da yake da kokwarto ba ba wani daga cikin ƴan duniya ya faɗi wannan ba yace ai lahiran ko a samu ko ba a samu ba ko kuma a gaskiya ne ma ko ba gaskiya bane ba fayuqal sai a ce mishi fayuqalu lahu sai a ce mishi imma an takuna ala shakkin min wa'adin lahi ko dai kana da kokwarto akan alƙawarin Allah da yace akwai lahira akwai sakamakon lahira to ko dai kana da kokwanto akan wannan alƙawari wa wa'idihi da kuma narkon azaban sa kana da kokwanto akai wa sidqi rusulihi gaskiyar manzannin sa kana da kokwanto ai domin dukkan manzannin Allah ba sun tabbatar akwai kiyama ba to ko dai kana da kokwanto akan gaskiyar manzannin sa cewa ƙarya suka yi wa mutane ba gaskiya bane ba aw takuna ala yaqinin min dalika ko kuma kana da yaqini akan abin da suka faɗa dole a samu ɗaya biyu ne na farko wanda dai ba musulmi bane bai yadda ma da manzannin ba ya ƙaryata su alƙawarin azaba da alƙawarin rahama da Allah ya yi ya ƙaryata malam yace to kaga wannan kafiri ne aw takuna ala yaqinin min dalika ko kuma kai musulmi ne kana da yaqini akwai aljanna kana da yaqini akwai wuta kana da yaqini dukkan annabawa da manzannin Allah gaskiya ne fa in kunta ala yaqini min dalika malam yace to bari mu fara da kai musulmi musulmin idan kana da yaqini akan akwai aljanna kana da yaqini akan akwai wuta kana da yaqini abinda manzanni suka zo suka faɗa gaskiya ne fa ma tarakta illa zarratan adila to abinda ka bari din wata zarra ce wani kankanin abu ne wanda zai kare nan da nan munqati'a wanda zai yanke faniya an kurbin wanda zai kare nan da nan abinda ka bari din kararren abu kari kana jiran kari da kiyamar ana ce maka ba kauye ne kai ba kauye ka zai kai addinin ka kabe kai addinin ka malam yace zai zo kare nan da nan malam yace li amrin mutayaqqin la shakka fihi wa lan ibaa lahu ka bar shi saboda wani game da wani al'amari na yaqini wanda babu shakka babu karewa gare shi ma'ana abinda ka bari abu ne yankakke gudurarre kuma zai kare nan da nan to sake shi ka rike yaqini wanda shi babu kokwanto sannan kuma babu yankewa a ciki wa in kunta ana shakki idan kuma kana da kokwanto nan ba musulmi bane nan muka karanta na farko duniyarka ita ce gaskiya duniyarka ita ce shirmin ita ce kabarta ka bar abinda ba zai cutar da kai ba lahirarka ita ce yaqini amma malam yace wa in kunta ala shakki idan kuma kana kan kokwanto kana ganin ba gaskiya bane manzanni ba gaskiya bane faraji ayatin rabbi ta'ala addallatu ala wujudihi to ka koma ka bibi ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala wanda suka yi nuni akan samuwar Allah wa kudratihi da ikon Allah wa mashi'atihi da dama mashi'a ta Allah subhanahu wa ta'ala wa wahdaniyatihi da kuma wahdaniyya ta Allah ma'ana kadaitakar Allah wa sidqi rusulihi gaskiyar manzanninsa fi ma akhbaru bihi anillahi cikin abin da suka wada labari game da Allah wa tajarrat wa qum lillahi ka kadaita ka tsiraitu ka tsayu ga Allah naziran aw munaziran kana mai judi kana mai zurfafa tunani hatta ya tabayyana laka annama da'a bihi rusul alillahi fa huwa alhaq alladhi la shakka fihi har ya bayyana maka cewa abinda manzanni suka zo da shi daga Allah gaskiya ne mabayyani wanda babu kokwanto a ciki ma'ana in kai ba musulmi bane baka yarda da lahira ba baka yarda da makoma ba baka yarda da manzannin Allah ba malam yace to ka tsaya ka dinka yi tadabburi akan al-ayatul kauniyya ka kalli sama ka kalli ƙasa ka kalli rayuwa ka dubi zubi da tsarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye bayi a kansa malam yace idan ka tsaya ka zurfafa tunani wallahi zai bayyana maka akwai Allah ai kai ma dalili ne akan akwai wanda ya yi ka to kai din kuma ina ba a gidanku aka yi ka ba idonka yadda ka ganka da idonka haka mamanka ta ganka da idonka ina ba a gida aka yi ka ba to kai din da aka yi kan dalili ne akan akwai wanda ya yi ka jama'an mu fahimta akwai wanda ya yi ka ai in gane mutum kawai ka san akwai Allah eh ka dubi mutum ka dubi zubin mutum ka dubi shegen wayo mutum eh wallahi dole ka san wanda ya shime ilimi eh Allah ya samu dashi malai yace wa anna khaliqa hadha al-alam wanda ya halicci wannan duniya ta mu wanda ya halicci dukkan waɗannan halittu wa rabbus samawati wal ardi ubangiji samai da kasai ya ta'ala wa ya taqaddas wa ya tanazza ya dauku ya tsarkaku ala kilafi ma akbara bihi rusuluhu anhu ya tsarkaka da a ce ya kasance sun kuyan abinda manzanni suka bada labari akai in dai akwai Allah to ya tsarkaka a ce abinda manzanni suka faɗa Allah din ma haka yake Allah ya samu rashi jama'a sai mu kwana sai da suke karatu ne saboda tafiyar lokaci sai sati ne zuwa mutum dora inda mu fara Allah ya samu dace Allah ya albarkace mu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.